العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك يا مولانا، السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da kaduwa a wannan yammaci na Laraba, wanda ya dace da nauke nan ga wata yau 23 kenan, 23 ko 23 ga watan Safar a wannan shekara ta 1419, wanda kuma ya dace da yammaci na 17 kenan ga watan 6 a shekara ta 1998. Idan ba kuma ta ba, aje dai muna cikin babin da yake magana akan sharaddan sallahu. To amma na so dan yi mana muraja'a kadan, abin da nake nufi da muraja'a, tana ta da modan su kunce kunce baya. Wani lokaci idan mutum na cikin karatu da yawa, sai waɗansu al'amuran su abin nan sa da yawa, kamar matsalar da muka taba a jiya, mun yi magana akan wato cewa kin mace na iya kiran sallah ko ba za ta yi ba, dan ku ji abin da aka dogara da su wajen cewa tana iya yi ko wato ainihin iqama da kiran sallah. Akwai athar da aka karɓo daga Wahab ibn Kaysan, ɗaya ne daga cikin tabi'ai, yace su'ila ibn Umar, an tambayi Abdullahi dan Umar, wanda kun san Abdullahi dan Umar yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, aka ce da shi, hal 'alan nisa'i adhanun, kin mata za su iya yin kiran sallah ko ba za su yi ba? Fa ghadiba, sai Abdullahi dan Umar yayi fushi, wa kana yace ana anha an zikrillah, kin kana so in hana mutane zikirin Allah ne? Ma'ana ambatan kiran sallah yana cikin mai ambatan Allah. To tun da ambatan Allah ne, ya shafi maza ne kadai ko har da mata? Shi ne fahimtar Abdullahi dan Umar, wanda yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadith 'ala al-mukhtar khayr mudar Abu Hurairata, Sa'd, Jabir, Anas, Siddiq wa Ibn Abbas kaza bin Umar. Sunan kenan su bakwai, Abu Hurairah ne shugaban su, sai Sa'd bin Abi Waqqas, sai Jabir ibn Abdullah, sai Anas dan Malik, sai Aisha radiyallahu ta'ala anha, sai Abdullah dan Abbas, Abdullah bin Umar. An gane ku, yana cikin fuqaha wa sahaba kuma. Wannan kasar na Abdullah dan Umar ibn Abi Sayba ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Musannaf bi sanadin jayyid. Kuma Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad sunna wal jama'a, ya kafa hujja da shi bisa ga wannan matsala ta jawaz halaccin kiran sallar mace ko iqamanta. Na biyu, sai abin da ya shafi Aisha, an karɓo daga Aisha radiyallahu anha annaha kanat tu'azzinu wa tuqimu, ita Aisha takan yi kiran sallah a wani lokaci har kuma ta yi iqama, wa ta ummu nisa'a, ta yi wa mata ƴan uwanta limanci, wa taqifu wasfahunna, sai ta tsaya a tsakiyarsu kamar yadda muka faɗa jiya. Wannan hadisi na Aisha kuwa rawahu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra wal Hakim fil Mustadrik wa Ibn Abi Shayba fil Musannaf wa Abd al-Razzaq as-Sanani fil Musannaf wa Ad-Darqutni. Malama hadisin nan da sun rawaito shi, shi ma hadisi ne sahihi dan yana da shawahi. An gane ku? Wato kaga wannan hadisin na Aisha ana kafa hujja da shi kan matsala biyu ko uku: kiran sallan mace, iqamanta, sannan kuma me limancinta, duk da asar guda ɗaya, kuma ya tabbata daga Aisha, Allah ta kare da a gare ta. Sannan dangane da abin da ya shafi limancin mace, an karɓo hadisi daga Ummul Hasan, ita Ummul Hasan tana cikin tabi'ai, ta ce ra'at Ummu Salma, ta ga Ummu Salma zaujan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wato matar Annabi, ta ummun nisa'a, tana yi wa mata limanci, wa taqumu wasfahunna. Wannan hadisi shi ma sahihi ne, duk da waɗannan athar ne Imam Shawkani ya kafa hujja cikin littafin sa As-Sayl al-Jarrar al-Mutadaffiq ala Hada'ith al-Azhar, bisa ga waɗannan matsaloli. Sannan ya ce ma a iya samun goyon baya da hadisin Annabi da yake cewa innama an-nisa'u shaqa'iqur rijali, sannan dai mata ai dangin maza ne, ma'ana cikin duk abin da ya shafi hukunce-hukunce, sai abin da dalili ya zo ya keɓance su su kaɗai, sannan za a keɓance su. Amma matuƙar dalili bai keɓance su kaɗai ba, to za a tafi a haka. An gane ku? To duk da haka, wato wannan hukunci na kiran sallar mata jawaz ne, bai kai wajibi ba, ja'izanci ne, ta yadda in an yi ba saɓo aka yi ba. An fahimta ku? Sannan kuma za su yi ne in suna cikin gida,
su kadai za su yi sallah ya halatta su yi kiran sallah gurgurdai da za su je da junansu wanda za ta yi samun fallon kiran sallah. Ba ta aka yi mace ta zo masallaci na kamsa salawat ko juma'a ta kiran sallah ba, wannan babu wanda ya faɗa haka cikin sahabbai ko tabi'ai. Dan kanmu faɗaɗa hadisin inda ba inda yake mu kara masa faɗi, mu tsaya a daidai inda hadisin ya tsaya. Ina ba da fahimci wannan matsala, to Allah ganar da mu. To daga nan sai jiya wani ya jefa mun tambaya, mun kawo hadisin annabi da yake cewa idan an kammala kiran sallah za a ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Wannan shine abin da ya tabbata cikin ingantacciyar riwaya. Sai wani ya daga baki yace kalmar innaka la taqulu al-mi'ad, wani malami ya inganta ta ce ta inganta, sai yace baka inganta ba ko. To banda ita ma akwai ziyada guda hudu, dukkan su guda hudun nan ba su inganta ba. To shine nan zan karanta muku su daga littafi. Daya daga ciki fadin sa innaka la taqulu al-mi'ad wa hiya shazzatun, wannan ziyada fi shazza, idan an ce hadisi shaz marawa ghairu thika, wato marawahu athika mukhalifan liman huwa awthaq minhu, mukhalifan lithiqat aw awthaq minhu. Wannan shi da abin da ake kira hadisi shaz. Da zaran hadisi ya zama shaz, ya zama ba abin kafa hujja da shi ba kenan. An gane ku? Imam al-Bukhari ne ya kawo wannan riwaya ta wadda take kuma shazza. Na biyu kuma da fadin mutum Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi ad-da'wa, wadan su suna kara wannan kalmar, ita ma bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. An gane ku? Ta uku kuma akwai wanda suke kara kalmar sayyidina, ati sayyidina muhammadan alwasilata, kalmar sayyidina din nan ita ma bata inganta daga bakin annabi ba, mudarrisi. Kari na hudu wa darajata rafi'a, ita ma bata inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. An fahimta ku? To waɗannan su ne matsalolin da na so in kare mana don mu cike gefen da muka samu a darasin da suka wuce baya kan matsalan kiran sallah. Yanzu sai mu koma kan babu mu na shurutu salati. A jiya hadisin da me duk ba su inganta ba, duk ba su inganta ba, waɗancan ba ma su kai matsayin wannan mace yasa ko jirga su ba a yi. Kace mai malam ya tuni mai mun gura tajiya. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سيدنا متون زي فيها شينا بندي إن قلت لك بيجمع زور صلى الله عليه وسلم كتي يدرسي من الله درسي نقوم وشاة أفضل ذا متاك كان حديث أم سلمة وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تاتم بيئة النفس إرادة أمنتي سبت قريتي تتي دتي أتسلي المرأة في درع وخمار شمتي ذات إيان صلى دريقة دجلي كتي الدرع أنم ريقة دوقول ريقة دم تتي ساوا الخمار كما تيني جلي دكا ما يفن ذات ريقة كانت دتي هركا فتن تتيني جلي بغير إزار باتارة تاتا إزار با إزار شيني زني ذات أورا دكا كتا شمتي ذات إيان صلى دوقا ننقدا بيان كتي. قال في النبي إذا كان الدرع سابغا إذا تجيه إذن ليقر تزنتو يلوتسيا يغطي ظهور قدميها ذات إيه للتي باين كفافنها. معنى إذن ليقر بتسترتي باين كفافها بغتي صلى الله عليه وسلم إذن ليقر تسار دوقوا ظلم بوتتا سوكاركتا تارتي باين كفرتا shike na zata yin sallah da ita a haka din ko da babu wani zani daga kasa, in kuwa ba ta da tsawo ma'ana ta tsage mata ta yadda kaurinta ya bayyana, to wannan ba za ta yi sallah da ita a haka ba. Wani hadisi a karajahu Abu Dawud wa sahaha al-a'immatu waqfahu, Imam Abu Dawud ya rawaito shi, amma da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce hadisi ne mawqufi, suka ce wato fatawar Ummu Salama ce ba bai inganta daga bakin annabi cewa shi ya ba da fatawa da haka ba. An gane ku? To da yawa kuma daga cikin malaman hadisi ma sun da'ifantar da hadisin, saboda a cikin sanadinsa akwai wata mai suna, wata mace mai suna Ummu Muhammad, an ce wahiya la tu'raf, wato majhula, kamar yadda Imam Az-Zahabi ya faɗa cikin littafin Mizan al-I'tidal fi naqd ar-rijal. To sai ya saura mu gane cewa menene wannan matsalar. To tun jiya mun riga mun gabatar abinda ake bukata ga mace in za ta yi sallah, ko ina a jikinta ya zanto yana rufe, sai mai sai fuskar ta kadai, ba a yadda ba ko da kafa ta bayyana, ba a yadda ba gashin kanta ko wuyanta ko kunnanta ya bayyana, za ta rufe jikinta ne gaba daya da tufafin da yake mai kauri kuma yalwatacce wanda bai mutsita ba, sannan wanda yake mai gamammiyar taga ba wanda yake mai karkara ba. Haka ake bukata lokacin da mace za ta yi sallah. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. أنكر حديثي دقى عامر بن ربيعة الله تكاري دا أدريتي يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منكسا تيتا ردى عن نفس ردى ومسل سبت أدريتي في ليلة مظلمة أو ندري ميدهم قدسي فأشكلت علينا القبلة سي القبلة تبتي منا وتسرى حالي متى فياكنا suka rasa ina ne inda alƙibla take za su yi sallah, ba da rana bane ko ballanta za su yi izina da waɗansu al'amuran da za su gane alƙibla da su. Fa sallaina, sai muka yi sallah hakan ba tare da mun tantance ina alƙibla take ba. Fa lamma tala'at ash-shamsu, lokacin da rana ta fito, idza nahnu sallaina ila ghairi alƙibla, sai gaskiya bayyana gare mu cewa ashe inda muka kallata jiya muka yi sallah ba alƙibla bace ba. To sai muka zo wajen annabi muka tambaye shi. Fa nazalat, sai wannan aya ta sauka. Fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullahi, a duk inda aka juyar da ku, a duk inda aka fuskantar da ku, a nan yardan Allah take. Ma'ana ana nuna musu kamar sallar su da suka yi kenan tayi. Yanzu wannan hadisi Ibn Hajar ya kawo shi a nan gurin dan ya fa'idantar da mu fa'ida guda biyu. Fa'idan farko yana cikin sharuddan sallah fuskantar ina al-qibla. Fa'ida ta biyu, wajibcin fuskantar kibla din nan na faɗuwa idan mutum ya rasa inda alƙibla take. Idan mutum ya yi ɗimuwa bai san inda alƙibla take ba, duk inda ya fuskanta ya yi sallah, inda yake kyautar sannan ne alƙibla ya yi sallar sa ta riga ta yi. To wannan hadisi akhrajahu at-Tirmidhi wa da'afahu, Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya ce hadisi ne da'if. To sai dai hadisin yana da hadisi na Jabir ɗan Abdullah wanda shi kuma ingantacce ne, kuma abinda wannan ke nunawa shi wancan ke nunawa, da haka na so wato ainihi in karanto mana shi kuji na Jabir ɗan Abdullah don ku haɗa alaƙa tsakanin shi da wannan hadisin Jabir ɗan Abdullah wanda yake kusa da wannan. Yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi masiratin aw sariyatin, mun kasance tare da annabi a wata tafiya da muka yi ko kuma cikin wata sariya. Abinda ake kira sariya shine rundunar yakin da annabi baya. Annabi yakan zabo dan zaratan sojoji cikin sahabbansa ya tura sai ce ku je lekin asiri gare kaza, ku lo tomuna wani shiri abokanan adawa ke ciki. To irin wannan rundunar da aka tura wadda annabi baya ciki, wadda ba ita ce babbar rundunar ba, ita ce ake kira sariya. Jabir dan Abdullahi yace in ma dai mun kasance cikin wata tafiya ko mun kasance cikin wata sariya, an gane ku, fa asabana ghaymun, sai girgije ya zo lullube sama, aka yi duhu mai tsanani. Fa taharraina wa ikhtalafna fil qibla, sai muka yi safani cikin alqibla, cewa ina ne alqibla, wani ce ainan ne, wani ce ga gabas din nan, wani ce ga ta nan. Wa ikhtalafna, sai muka yi safani. Da muka yi safani fa taharraina, sai muka yi kirdado. Da muka yi kirdado, wanda yake jin nan sai gabas sai ya kalle ta sai ya sallah, wanda yake jin nan te shi kuma sai ya kalle ta ya sallah, duk sai suka sa alamomi. Fa salla kullu rajulin minna ala hida, kowa ya sallaci kadai. To kun ga kenan, idan kuka yi tafiya dukkan kun yi dimwa, ba wanda ya san inda gaba sai ki bisa ga yaqini. To sai ku yaya kenan, sai ku yi kirdado. Wani a zaton kai na ne kake gani sai nan ne kai, ba wani yace kai ne ina ganin lalle nan. Idan kun yi tarayya waje guda to sai ku kalle duk inda ku kallon kai sallah ta yi. Idan kuma wani yace a ni ina jin lalle nan ce, wani zai ce kai ba nan bace nan ce, to kowa sai yayi inda yake jin nan ce. Dan haka sahabbai suka yi. Fa sallu kullu rajulin minna ala hida, kowa sai ya sallata shi kadai, wanda yake jin nan ce yayi, wanda yake jin nan ce yayi. Lina alama yace fa ja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadayhi, kowanne sai ya sanya alama yayin zane a gaban sa. Lina alama amsilatana, dan idan wannan duhun ya yaye goga jimare ya kau, mu gane ina muka kalla muka yi sallah. Falamma asbahana, yayin da muka waye gari, nazarnahu, sai muka je muka kalli alamomin da muka sanya jiya. Fa idza nahnu qad sallayna ala ghairi al-qibla, sai ga mu duka ba wanda ya dace da al-qibla, kowa wata duniya yake Allah ya sallah daban. Fa zakarna zalika lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai muka je muka fadawa annabi sallallahu alaihi wa sallam, tabbata gare shi muka ce to ga irin kwafar da muka yi jiya, yaya sallar mu take? Sai annabi ce kad ajza'atkum salatukum, sallar ku duk tayi. Yanzu wannan hadisin ya kara fito da ababen fili sama da wancan ko, kuma suna fa'idantar da bana daya. Wannan hadisin Jabir kuma ingantacce ne, saboda haka wancan ma ya inganta, saboda ya zama shahid na wannan kenan.
inda ban musulsulan mazajen wancan kadai ba yi ne, bayan hada da sauran ruwa-ruwa ya zama mai hadisi saki. Don haka hukuncin kallon alƙibla sharaɗi ne cikin sharaɗin sallah. To sai dai fa idan mutum ya tsima ko ya fata, to duk inda ya kalla ya sallah shikenan. Wannan kuma ke nuna mana cewa inda ka gamsu cewa bisa ga san kanan ne alƙibla, nan kadai za ka kalla kai sallah. Sabanin wata magana ta malamai da suke cewa yan sallah hudu za ka yi kenan. Ka kalli nan kai sallah, ka kalli nan ka sake maimaitawa, ka kalli can ka sake maimaitawa, in ka kalli jiha hudu lallai ne ka kalla alƙibla a ciki. Haka wajen su malaman suka. To kaga wannan zaka yi sallah daidai har nawa? Hudu. Amma yadda wannan hadisi na Jabir kuma ke nunawa, inda duk ka gamsu cewa nan ne alƙibla sai ka yi, ko da daga baya ya bayyana cewa ba nan ne alƙibla ba sallan ka ta yi. Dan ga annabi ya tabbatar ce kada ji ajla atkum salatu, gaci ko cikin su ba wanda ya dace da alƙibla. To inda malamai suka yi sabani shine kai ne ka kalli nan kai sallah, sai ka gama sallah kenan ka gama assalamu alaikum, sai wani ce ina ka gama kai sallah, kace ne ta ayya ai ga gabas din nan ya zanto akwai ragowar lokaci, za ka maimaita sallah ko ba za ka maimaita ba, lokacin sallah bai fita ba. To anan gurin ba wadansu malaman suka ce ba za ka maimaita ba, suka ce ba ka gama ba, lokacin da za ka kalli sallah ai yaki sai da kai kirdado da za ka kalli alƙibla, ko sai da kai kirdado kai ijtihadi ka natsu cewa nan ne. To daga baya ko bayan ka gama sallah sai ka gane ba nan ba ne sallar ka ta yi, ba za ka maimaita ba. Wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i, shine ra'ayin Imam Ahmad, shine ra'ayin Abu Hanifa, da dama daga cikin malaman Kufa suka ce matukar kayi yakini kayi kirdado ba ka gama ba ai ka gama assalamu alaikum, shikenan magana ta riga ta kare. An fahimta ko? Wadan suka ce a'a, ai tunda dai akwai ragowar lokaci, ya tajaddadul khitabu ilayka maratan ukhra, maganar da aka yi cewa inna salata kana tsallu mu'minin kitaban makuta, za ka sake kallon ka ga tsawon lokaci kuma ga gabas ka gane, kuma da ka dole sai ka umarnin ya tawajjahu ilayka maratan ukhra, ayoyin sai sun sake hararar ka yaya ga lokaci ga kuma gabas sai kika sake kenan. Haka sauran malamai suka ce. An fahimta da kyau? Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Wannan aya
ba komai za ka tono ba, amma idan wani tono ba bai zai zakara ya tono ka idan yi gajini ta baki ce ba, baki ce ba shi ya zaki da. To wannan aya malamai sun yi sabu cikon aya shi ne wani lahil mashirik wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inna allah wasi'un alim. Wannan aya tana cikin surorin tana cikin suratul baqara, suratul baqara ko madaniya. To me take nufi? Ubangiji ta'ala ce wani lahil mashirik wal maghrib, mahudan rana da mafadarta duk mallakar Allah ne. Fa aina ma tuwallu, duk inda aka juyar da ku, an gane ku, fa tamma wajhullah, anan fuskar Allah take. Inna Allah wasi'un alim, lallai Allah mai yalwa ne sannan kuma masani ne, mai yalwa ne wajen baiwa da rama, masani ne kuma cikin al'amuransa. To malamai sun yi sabanin fassaranta. Fassaran farko shine waɗanda suka kafa hujja da ita bisa ga cewa wannan aya tana magana ne ga mutumin da yake tafiya sai alƙibla ta rikice masa. To a irin nan duk inda yaga dama ya kalla ya sallah sallah sa ta yi, domin duk inda da ya fuskanta din nan yardan Allah take, tunda ya yi da ijtihadi, wanda wannan hadisin shine hujjarsa. Kun fahimta da kyau? Fassara ta biyu waɗanda suka ce wannan aya ta sauka ne dan nuna halaccin yin sallan nafila akan dabba, wanda hadisin zai zo nan gaba. Shi kuma Imam Muslim ya rawaito shi, yace idan annabi na yin tafiya akan dabbarsa raƙumi ko wata dabba, yakan bude sallan nafila yana mai fuskantar gabas, da yace Allahu akbar yayi kafaran harama, sai kuma ya kada dabbarsa ya sakan wa raƙumin sa akala yayi tafiya, duk inda ya fuskanta da shi kuma haka annabi zai kara sallarsa. To wannan sai ya nuna an yi rangwame ga mutumin da yake tafiya akan abin hawa, ya halatta yayi sallan nafila akan dabba duk inda dabbar ta kalla, ko da inda ta kalla ba alƙibla bane ya halatta. sai dai annabi na fara bude sallar yana mai kallon alqibla, sai ka tsaye da dafa ka daidaita alqibla kai sallar ka kai kabbara, sannan kuma sai ka kora ka tsaye duk inda daga dama shikenan. A sa'ilin nan wajibin ruku'i da wajibin sujuda duk ya sauka akan ka. Rangume ne shari'a ta baka dan sunan ka matafi, kana mai tafiya akan dabba, kuma dan sallar da zaka yi tana tilaki. A sa'ilin nan ruku'in ka idan ka gama karatu sai ka ce Allahu akbar, sai ka danya ka kadan sami Allahu liman hamida, ka dabo zaka tafi sujuda Allahu akbar, sai ka yi dukawa sama da fitazu, amma ba zaka dora goshin ka ba akan dabbar. Annabi haka yake, fa yaj'alu sujudahu akhfada bi ruku'i, sai ya sanya sujuda ya sanda kai kasa sama da yadda yake cikin ruku'i, da haka har yayi adadin ruku'in da yake bukata yi, kama ya halatta akan ka har yau. To sai dai inda suka yi sabani, shin akan kowace dabba mutum zai iya yi ko sai akan dabbar da annabi yayi? Suka ce mun gani dai annabi kan rakumi yayi, dan haka dole sai kan rakumi. Haka wadansu malaman suka ce in ba rakumi ba ya halatta ba, wadansu suka ce ai rakumi din nan gairu makasud, ba shari'a ta nufaci rakumi ba ne, shari'a ta nufaci ba da rangwame ne ga matafi yana kan abin hawa, da haka da wanda yake kan jaki, da wanda yake kan alfadari, da wanda yake kan rakumi ko doki, duk ya halatta. To mota ba ya halatta ko bai halatta ba kenan? Zaka yi sallah a jirgin sama, ana yin sallah a jirgin sama kwarai da gaske, ai dama na farin la'in ta kama ka a jirgin sama, wannan ba za ka ce bari in tsaya sai jirgi ya sauka a tasha ba, a cikin jirgi za ka yi. Yanzu ba na son matsalolin su shiga waɗansu, ku bari kun fahimci wannan da kyau. Yanzu wannan hadisi kenan da ya tabbata cikin sahihi Muslim, wanda ke nuna annabi na fuskantar ko ina cikin sallar nafila in yana kan dabba. To waɗanda suka ce wannan shine fassaran wannan aya, walillahi al-mashriqu wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thumma wajhullah, mun samu fassara da kenan din kenan. To waɗanda kuma suka ce wajhullahi din nan yana nan akan hakikanin sa, ma'ana duk inda ka juya zaka fuskanci Allah, kai mutum duk inda kake, in ka juya gabas ko kudu ko arewa, duk inda ka juya zaka fuskanci Ubangiji wajhullahi. To anan gurin sai zanto wajhu din nan sifa ne na Allah ta'ala, cewa lallai Allah yana da wajhu fuska, sai dai siffofin Allah gaba daya waɗanda ya tabbatar ma kansa ko manzansa ya tabbatar mata, bukatan da ake bukata a matsayin ka kai mummuni ka yadda da su, amma ba tare da ka fayyace yaya yake ba abin, ma'ana ka yarda da su ba tare da kamanta Allah da halittunsa ba, domin siffar Allah gaba daya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Domin kai da an ce fuska a wurinka wata gaba ce da take zuwa kan kaza da kaza da kaza da kaza, shin haka in an ce fuskan Allah ma haka ake nufi? A'a, saboda me? Laysa kamithlihi shay'. Sannan kuma kai ba yanda za a yi ka fuskanci mutum guda biyu ko uku ko hudu lokaci guda in dai ba suna gaban ka bane suna kallo ka, matukar ɗaya na dama, ɗaya na hagu, ɗaya na gaba, ɗaya na baya, wa za ka iya fuskanta ciki na gaban ka? Kai dan adam kenan, amma Ubangiji kuma zai iya fuskantan kowa, domin shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, dan haka mutum ba zai kiyasin Allah akan shi siffar sa shi dan adam, ba zai kamanta Allah da wannan sama. To shi yasa kaga shi Jabir al-Jazairi yayi wannan fassara, an fahimta ku? To sai mu dawo kan tambaye-tambayen da suka shigo da su ciki. Yanzu ya tabbata sharadi ne idan mutum zai sallah ya fuskanci al-qibla, ya tabbata cewa wajibi ko sharadin tuwar fuskantar al-qibla din nan na faduwa idan mutum ya rike tiyarsa inda al-qibla take. Shari'a ta bashi nan gwamnati, inda ya ga dama ya kalla ya sallata sallarsa ta yi. Sannan kuma mun fahimci cewa idan mutum na sallar nafila a matsayinsa na matafiyi, ya iya yin sallar nafila akan dabba ya fuskanci duk inda ya ga dama cikin sallarsa, duk inda dabbar ta kalla ya kalla nan ya sallah. An fahimta ku? To wannan duk ababai ne wanda yake tabbatattu, sun tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan muka dawo yau abinda wani tambaya dazu, hukuncin yin sallah a jirgin sama. Sallah a jirgin sama ta halatta, kuma lokacin da ka hau jirgin sama din nan ka samu tabbas na cewa lokacin sallah yayi na azhar ko na al'asar ko na magariba, wajibi ne ka yi ta, ba za ka tsaya ka ce sai an sauka ba an je tasha. Sai dai za ka samu kanka cikin hali guda biyu ne, ɗaya daga cikin halaye guda biyu. Hali na farko, ka samu daman tsayawa inda za ka yi ruku'i da sujada, wannan akan samu ɗan sarari wani lokaci tsakanin irin banɗaki ko wurin da ake ajiye abinci a rarraba tsakanin nan da nan, inda ba mutane ke zama ba, inda za ka samu wurin da ka iya tashi ka yi ruku'i da sujada, wannan har jam'i mun shayi a jirgi ni da waɗansu. to idan ka samu wannan lalle ne ka samu irin wannan wurin ka tashi kai sallar ka cikakkiya da ruku'i da sujada da komai da komai ka iya yiwa kuma a jirgi ka rasa wannan wurin gaba daya saboda haka sai akan kujera sai ka je ban daki ka yi alwala sai ka zauna akan kujera sai kai sallah a zaune ya halatta dan Allah ya ce sattaqullaha mastata'tu yanzu abin da ka sami iko kenan ko baka da yin sama da shi to dole ka bauta Allah a wannan halin halin da ka samu kanka a ciki baka cewa bari in ji kira sai an jima waye baka lamunin zaka rayu daga nan har zuwa kwata kafin jirgi ya sauka ko minti 30 kafin jirgi ya sauka Allah kuma ya ce fattaqullaha mastata'tu annabi kuma ya ce ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu yadda ka samu iko din nan haka zaka bauta ma Allah a cikin wannan halin saboda ita sallah tana da lokaci kuma ba a so lokacin ta wuce ba tare da kai ba ina ba da kun fahimta da kyau saboda haka ya zama wajibi kenan mutum ya binna idan kuma kana tafiya a mota wannan ai kana da ikon da zaka tsayar da mota kai sallah ba haka bane ba to amma waɗansu a Kano sun sha tambaya ta suka ce sukan shiga irin dogon bus din nan ta Inyamurai daga Kano za a ba ko za a ba Kaliki ko za a Lagos idan suka riga suka danna suna taka amuru za su taka mota ba abin da musu za su yi ba za su tsaya ba sai na ruwan Inyamurai da sallah in dai ba musulmunsa ba ba yanda za a yi ya tsaya wani lokaci mota za ta tashi karfe 4 ko karfe 2 na rana kana ji kana ganin la'asar ta yake tsayawa rana za ta fadi kai kuma ba tsaya ta sha ba kai kuma ba ka dinki tuka mota ba ba ka da ikon da za ka ce dole a tsaya a irin wannan hali yaya za ka yi ya halatta kai sallah a zaune akan sitin da kake a duk inda ake fuskantar ka ya rage naka tambaye ni idan kuma baka samu daman yin alwala ba baka da alwala kuma babu kasar da za ka yi sai mama to ko a malikiya magana hudu aka yi imamu malik cewa ya sallar tafa da kanka tunda ba alwala sannan kuma babu kasar da za ka yi sai mama sallar tafa da kanka sai wata sai ta gaba kuma ko ka sauka nan gaba ba za ka rama ba an yafe ba kawai waɗansu daga cikin ɗaliban Imamu Malik su kuma suka ce a za ka yi sallar a haka sannan kuma bayan an je tasha an je gari idan ka samu ruwa ka yi alwala ka sake maimaita ta bayan lokacin ta fita karamata ka yi ta a haka kuma karamata ba magana bibi kenan waɗansu su ko suka ce a wannan halin ba za ka yi sallar ba tunda babu taimama babu alwala ba za ka yi sallar ba sai dai ka hakura har sai an je tasha ko da lokaci ya fita idan ya so sai ka ɗauki ruwa ka yi alwala sai ka sake ta karama ta ba magana ku kenan ba na huɗunsu su ne sai suka ce a wannan halin da kake ciki ba alwala ɗin babu taimama za ka yi sallar a haka kuma babu wata ramuwa a kanka to wannan ita ce magana ta daidai saboda sallah tana da ababe guda biyu fi'ilu salah aikata ayyukan sallah din wanda suka kunshi tsayuwa karatun qur'ani ruku'i sujada tahiyya da sauransu na biyu kaunu hadhihi al'amal waqi'atan fi waqtin mu'ayyan haddadahu shari'ul hakim wanzar da wannan abubuwa cikin wani lokaci kai daidai da shari'a ta aji to ita sallatin da zaka yi da alwala da ruku'i da wannan ruku'in ka da sujadar ka da qiyamun ka da fuskantar alqiblan ka da alwala da rashin alwala muhimmancin su bai kai na lokaci ba idan ka zo inda dole ka yi ɗaya daga ciki shi kadai baka samu daman yin biyu ba to lalle ne kai wannan sallar ko da ba ruku'i kai wannan sallar ko da ba alwala a cikin lokacin ta shi yafi muhimmanci sama da ka jinkirta ka zo ka yi ta da ruku'i da alwala ila hadda tsari a jikinka amma ba a lokacin ta ba kun fahimta da kyau dan Allah ya ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghadaqi al-layli wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhuda aqimi salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layli inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra liz-zakirin inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta wa tasbih bihamd rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha kaga duk wadannan yana magana akan me lokutan sallah amma fi'ilus salati kuma wancan daban sharutus salati kuma daban to matukar ga lokaci
ga sharuɗa ba su cika ba, to kai sallah ko sharuɗan ba su cika ba, sama da kai cikakken sharuɗa kuma lokaci ya wuce. Shi yasa suka ce mutumin da ya kyale sallah bai yi ta ba har lokacin ta ya fita, yanzu din nan zai zo ya sallah ne a wajen lokacin ta, to da wani dalili zai yi? Duk umarnin da ya zo ya kayyade yin ta da cewa a yi ta a ne a lokaci, to lokacin ya wuce, yanzu kuma yana bukatar sabon umarni kafin ya yi. Dan yi zai dan ya za a ce waye saka, ka ce Allah ne ya ce yi sallah, sai ce da ya ce ka yi a cikin lokaci ko a wajenta, za ka ce a ciki, to kuma ya wuce cikin, yanzu kuma nan waje ne, kana bukatar me? Sabon umarni. Aiki sabo ke nan ko? To saboda haka idan ka ci zobi doguwar mota ta Inyamurai, in an samu an tsaya a tashi an yi sallah ba bi hawa ne mace, ba tsaya a tashi an yi sallah ba, to shi ke nan ana tafiya, wato in ka samu dama kana da alwala ka shiga da alwalanka, in lokacin sallah ya yi kai ko a zaune, in ba ka shiga da alwala ba ko ka shiga da alwala ta warware ka yi sallah haka. Amma kuskure ne ka jinkirta sallah har rana ta fada ta lokaci bari in rama azhar in rama al'asar waye saka. Ba wanda aka yi masa maganar cewa in sallah ta wuce ya rama sewa, sai mutum biyu, sai mai barci, sai mai mantuwa. Kai ko idan ka biyu ba barci kake ba ko manta kai ba, ha kawai in yamuri ne ya matsa maka kuka wuce lokaci. Na'am.
Magana
ne
wajen jirgin sama din nan. Eh. Kamar yadda wasu malamai suke bayani,
hadisin ya nuna lallai ba a yin sallah sai akan abin da yake kan kasa. Wa yake maka jirgin sama ba kan kasa yake ba? Tambayar malaman geography din ka ji da kyau, iska ke rike da shi, iskar kuma kan kasa take. Lallai akwai abin da ya so kare ke hana shi fadowa, shi ne me? Ita kuma tana kan kasa. وعن عامر بن ربيعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر قول أبو هريرة ألا تكارا مسيدا ياتي أبو هريرة يتمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله بيانا مجن الله سبت قريش ياتي ما بين المشرق والمغرب كبلة أبندك يتكار مهودا لنا دمفاتر تنني على كبلة. Ma'ana mun karanta a baya, yana daga cikin sharuɗan sallah fuskantar al-qibla. To ina ne al-qibla? Sai annabi ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla, tsakanin mahudar rana da mafaɗarta nan ne al-qibla. Wannan hadisi yana magana ne da mutanen Madina, domin mutanen Madina geographically suna arewacin Makka, don haka in za su yi sallah ina za su fuskanta? Kullu za su fuskanta su yi sallah. A sai al-qibla tana ina? Tana tsakanin mahudar rana da mafadarta, tunda kudu za su kalla su yi sallah. Haka duk wanda yake makamantansu kamar mutanen Sham da ko mutanen Yaman wanda su kuma arewa za su kalla su yi sallah. Kaga al-qibla tana tsakanin ina da ina? Mashriqi wal maghribi. Amma mu ba wannan hadisin bai shafe mu ba, mu al-qibla mu ba anan take ba, mu al-qibla mu tana ma bainal janubi wal shimali, nan ne qibla mu kenan. Sai ka suka ce wannan hadisi ya ke banci waɗanda al-qibla su suke kallon kudu su yi sallah ko arewa, mutanen Madina da sauran makamantan su kenan. Kun fahimta da kyau? Bai tafi waɗanda suke kallon gabas ko yamma ba. Waɗanda suke kallon gabas ko yamma su ba za a ce tsakanin gabas da yamman nan ne al-qibla ba, a'a, lallai tsakanin kudu da arewa nan al-qibla su take. Sannan wannan hadisi na nuna wata matsala kuma a ɓoye ta fiqhu, cewa wato dangane da fuskantar al-qibla, wannan mutum na da mataki guda uku. Ɗaya ne daga cikin halaye guda uku na dukkan masallaci da zai fuskanci al-qibla, imma ya zanto gashi cikin garin Makka a cikin masallacin Ka'aba, ta yadda ga ɗakin a gabansa yana kallon shi. A wannan lokacin dole ne in za ka yi tsaho ka yi sallah ka tabbatar ɗakin ka kalla kai tsaye, fuskar ka tana saitin ɗakin tunda kana hango shi. Kun fahimta da kyau? To kaga a nan gurin idan mutane suka yi dogon tsaho ya tafi a miƙe ba tare da sun lankwasa shi ba, me zai faru? Waɗansu ba za su iya fuskantar kiwa ba, tunda faɗin ɗakin Ka'aba kila faɗinsa inda za a kwatanta da tsawon tsaho, tsawon adadin mutanen da zai ɗauka kila ba zai fi mutum 20 ba, kaddara 30. Idan ya karu a kan 30 ya yi kudu ko ya yi arewa kuma, to za su fuskanci wani riba da kiwa ba. Shi ya sa sai ka samu tsawon yana mai da'ira, tsawon yake yi duk kowa na fuskantar ina Ka'aba, tunda kaga ta dole ne ka kalle ta, fuskar ka tana saitinta, jikinka gaba ɗaya yana saitinta. Kun fahimta da kyau? Wannan matakin farko kenan. Mataki na biyu, ga mutumin da yake cikin garin Makka amma ba a masallacin Ka'aba ba, to shi wannan dama zai tambaya ne a wajen unguwa Ka'aba take, sai a ce ai tana nan wajen, sai ya fuskanci nan wajen unguwar da aka ce Ka'aba din take. Daga ko ina yake cikin garin Makka, tambaya zai daga nan wajen ina za a ga Ka'aba, sai a ce nan, nan a miƙe ke, to nan zai kalla ita ta alƙiblarsa. To kaga nan gurin ta iya yiwuwa ya fuskanci alƙiblar daidai wa daidai sai tun sai kalla. Ta iya yiwuwa kuma ba sai tun sai kalla ba ko, amma dai wajen da take kalla, to wannan kasancewarsa ya fuskanci wajen da take ya wadatar da shi. To sai ko mutumin da yake wajen garin Makka kamar irin mu na nan gurin, to kaga a nan gurin kawai zaka kalli Makka, a nan gurin a gabacin mu take ko a kudancin mu ko arewacin mu, a gabas, to sai ka kalli gabas. Duk wannan kallafawa kai da muke yi, mu zo mu samu na'urar da za ta saita cewa eh lalle nan din nan nan ne Makka, dole aka yi wahala ne. Abinda aka ce mu kalla gabas, domin kaddara ka yi sa masallaci, za ka sa alƙiblar masallaci, ka sa na'ura, an gane ku, ta fuskantar da kai cewa lalle nan din nan ne saitin Ka'aba, sai kai gidan liman a wajen. To ko masallacinka ka yi shi mai faɗi wanda kowane sahu zai ɗauki mutum 50, daga farkon sahu zuwa ƙarshensa in ya cika, ka ga liman ne kaɗai da waɗansu 'yan kaɗan na bayan suka samu dacewa da kallon ina, sauran fa gabas kawai sai kalla. To sallar ta yi kuma taiwa, to me da kallafa kai wannan kuma? Ina fara sun fahimta. Da zaran an ce kafar garin Makka, kawai ta aka ka nemi inda wajen alƙibla take kallo wajen, wajibcin saitin ta 100% wannan ya bada a kanka, wannan sai ga wanda yake ganin ta da ido. Ina fara sun fahimci misalin da kyau. To wa Amir ibn Rabi'ata, wannan hadisi rawahu at-Tirmidhi wa qawwahu al-Bukhari, hadisi ne dai ingantacce, haka Ibn Majah ma ya rawaito hadisin. Wa Amir ibn Rabi'ata radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. أنكب حديثي لك عامر ابن ربيعة. عامر ابن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا النبي صلى الله عليه وسلم سبك بليتي يصلي على راحلته. Yana salla akan rahila dinsa. Rahila ita ce dabba ta yin tafiya, wato rakumi kenan. Dan wani wurin ya ce salli ala naqati, yana salla akan taguwarsa. Haythu tawajjahat bihi, duk inda ta kalla da shi. Wannan ayyukan riga mun faɗe shi da zuko, wannan hadisi muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Zad al-Bukhari, a cikin riwayar Bukhari ya ƙarin bayani da cewa yumi'u bi ra'atihi, annabi na yin ishara da kansa dangane da ruku'i da sujada. Idan ya zo ruku'i sai ya sadda kansa ka Allahu akbar, har yayi azkar, zikirin da ake cikin ruku'i, sannan yace sami Allahu liman hamidahu, ya dago. Idan ya sujjada sai ya ce Allahu akbar, ya duka sama da duka wadda zu, amma tare da haka baya daura goshinsa akan bannan dabba din. Kun fahimta da kyau? Amma yace walam yakun yasnahu fil maktubati, baya yin hakan a cikin sallar farilla, yana yi ne a waje kenan nafila, amma in zai farilla sai ya sauko da kan dabbar sa. To wannan kaga yana da ikon tsayar da dabban ne ya sauko yi, amma wancan da zan ka buga misali na mota ko na menene, baka da iko. Akwai lokacin da ya zanto kana da iko ka taka birkin motar ka fito ka yi, sai dai kuma cikin daji ne kuma akwai 'yan fashi da makami. To sai ka ce don zafin kai sai ka sauko ka yi sallah, 'yan fashi zo su yi maka fashi, sai ka tafi kawai ka yi sallar ka a haka. Tattakun kullum a musu fatin duk tashi da tashi da tashi.
Mana a kawo na wanda baka da mara a kan na kamar yin jirgin yara biyu da kuma kasu mara.
wancan tsoro din wanda shari'a take magana akai tsoro ne na yaki bayin kaftin farjal al-awr kubana tsoro ne na yaki sai dai wannan ka kafa hujja da fatta wallahi amma su ba su fadin wannan ayar ya fi yawa sama da wancan sai wani ya jayiya da kai yake tsoron da ke can tsoro ne na yaki duk da cewa zai shiga can din ba amma in ta ji sauki ka ce masa fatta wallahi amma su ba su wa alaikum salam المكاكب تجلب التيسير وريد جسي أقل أنت إذا وضعنا حديثا فتق الله مصطاد المكاكب تجلب التيسير وسلطننا جاوة متنسلقية شريعة سبب الله يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم الأسرى ولي أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك يتي وكان إذا سافر النبي يكسن شيء إذن يائد لغرو فأراد أن يتطوع سيسوي صلى النافلة استقبل بناقته الكبلة سيفسكن ترد تابوة ستكلع الكبلة فكبر سيكبر تهرم يتكسن صلى النافلة ثم صلى sannan sai ci gaba da yin sallarsa haythu kana wajhu rikabihi duk inda fuskar dabbarsa ta kalla kuma sai ci gaba da yin sallah haka kenan yana bude nafila ne a yana mai fuskantar alƙibla sannan sai ci gaba da duk inda ya samu daman kallo wa isnaduhu hasanun hadisin wannan sahihi hasan ne an gane ko to wannan hadisi kuma a cikin sa ne waɗansu suka ce halaccin yin sallar nafila akan dabba ya takaitu ne ga matafiya aka ce me saboda suka ce hadisin Allah ya ce wa kana iza safara amma wanda yake cikin gari ba tafiya zai ba kai ya hau dokin sa daga nan zuwa unguwa kaza kaga ai ba mata fi bane ko wannan unguwa zai sallar nafila akai suka ce ba zai ba aka ce me dalilin ku suka ce wa kana iza safara sai in annabi yayi safara kenan dan yayi safara in ba safara yayi ba to ba zai ba to amma a gaskiyar al'amari shine suka ce a koda ba tafiya kai ba matukar kana kan dabba din sallan nafila ya halatta kai ta an gane ku na'am wannan ai sai dai a binciki malaman dabbobi kuma wai ga da gaske ne wai ita taguwa tana haila wallahi wa gaskiya ban sani ba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أنكر أو حديثي دقى أبو سعيد الخدري يتي للي أن يترى لهم تثبت جريس ياتي الأرض كلها مسجد كتا قباتين تمسلتي ولن صلاني إلا المقبرة والحمام sai dai makabarta da banɗaki nan ne ba a yin sallah makabarta ba wurin sallah bane ba duk wanda ya sallah a makabarta ba shi da sallah don haka ne annabi ya haramta yin sallah ya haramta gina masallaci a makabarta ko da kabarin annabi ne ko kabarin salihin bawa ne ko wani shehi ko wani baya halatta a gina masallaci a wajen da ba shi halatta yin sallah ana mai fuskantar alki ana cikin makabarta hadisai suka zo daban-daban waɗansu hadisan suka ce la tusallu ila al-quburi a cikin hadisin kuma aka sake cewa wa la tusallu alaiha wato karka yi sallah akan kabari kuma karka yi sallah kana mai fuskantar kabari sannan wani hadisin yazo yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ani salati bain al-quburi annabi ya hana yin sallah a tsakankanin kaburbura sannan kuma hadisi yazo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid la'ana Allah ta tabbata kan yahudu da nasara sun riki kaburburan annabawan su a matsayin masallatai sun je sun yi sama sallati a wajen sannan a hadisi kuma na karfe annabi kafin ya bar duniya da kwana biyar katal a duniya kafin ya bar duniya da kwana biyar katal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin cutar ajali sai ya farka yake cewa ala inna man kana qablakum kanu yattakhizuna al-qubur masajid kanu yattakhizuna al-qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid
fa inni anhaakum an zalik, yace wanda suke kafin ku yahudu da nasara suna gina masallatai a makabartan annabawansu, yace to ku kar ku aikata haka, lalle na hane ku kar ku yi haka. An gane ku? To da haka ba halatta gina masallaci a kabari. Duk kabarin da aka je aka gina duk makabartan da aka gina masallaci, to ba halatta kai sallah a wannan masallacin ba. Abin da yake wajibi ga shugabannin da suka san addini su yi umarni a rushe irin wannan masallacin. Rushe shi wajibi ne. Haka karara Imam Al-Qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa, kuma yana da cikin manyan malaman mazhabar Malikiyya. Yace idan an gina, yace duk ginin da za a yi a kan kabari da zai tsoro a kan yadda shari'a ta ce, dan asalin kabari ana so ko ƙasar da aka haƙo ba dole ba ne a mai da ita gaba ɗaya, dan ana son tudun kabari kar ya wuce ɗani ɗaya. Duk abin da ya karu a kan ɗani ɗaya ya zama bid'a. To ballantana wasu su zo su gina bulo da bulo su yi wa kabari tudu a kawo mare-mare a ɗora, waye an fahimta da kyau? Tudun kabari kar ya wuce mai ɗani ɗaya. Da ya wuce ɗani ɗaya ya zama bid'a. Yake duk abin da ya tsoro a kan kabari, in ji Imam Al-Qurtubi, yace labudda an yi udama wa izalu, yace a rushe shi a yi izalansa, wato a kautar da shi, a kawar da shi kenan. Yi udama wa izal, a wadda kudi izala ne kuma ya guri ce. Aka yi ma to ya guri ce an tashi ce kai na maka alkawali za ka yi, amma kar ka fitar da mu daga cikin wannan matsalar ta yanzu. Madina, madalla, tambaya ce mai kyau, me za ku ce game da kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam? Shin a cikin masallacin sai ko ba cikin masallacin sai jawab? Gaskiyar al'amari, gaskiyar al'amari, kabarin Annabi ba cikin masallacin sai ke ba. Lokacin da Annabi ke cikin cutar ajali, yana yawo ɗakin matansa, yau yana ɗakin waccan, gobe yana ɗakin waccan, kamar da aka saba wajen rabon kwana. Da cuta ta yi tsanani sai ta raba matansa, yace ina so ku yafe kwanan, ku kyale ni a rene a yi mun abin ajiye, ce na ɗakin Aisha, yana bi izinin matansa. Ka kace kawo mu'amalar Annabi kenan. Yanzu wani mai gidan ma yana waye cikin sai nemi izininki, amma ya san haƙƙinsu ne rabon kwana kuma ba ya da lafiya. Yace ku yi haƙuri, ina neman izininku, zan zauna ɗakin Aisha ajiye, ce na can. Matan da suka ce sun yafe, yana ɗakin Aisha ana diyyata su har Allah ya karɓi rayuwarsa. Da Allah ya karɓi rayuwar Annabi a yanar kenan a ɗakin Aisha. Sai aka zo aka yi saɓani ina ya kamata a kai shi a binne shi. Waɗansu sahabbai suka ce a kai shi baƙi, waɗansu suka ce a je a sa shi masallaci, waɗansu suka ce kaza, waɗansu suka ce kaza. Saɓani dai aka yi. Da aka yi saɓani sai Abubakar Siddiq ya kawo hadisi, yace ai Annabi kafin ya bar duniya ya ce Allah bai taɓa karɓan Annabi ba face sai a wurin da yake so a binne. Da haka duk inda Annabi ya mutu ba a ɗaukan shi daga nan a kai shi wani waje, a wannan wurin ne za a binne. Yanzu ne ya rawa hadisi daga bakin wa, bakin Annabi, sai aka tona kabari sai aka binne Annabi a yana a ɗakin Aisha da hadisin Annabi da kansa. Haka ne shi ɗakin Aisha kuma yana makwabtaka da masallacin Annabi. Dan akwai kofa katanga ɗaya ce a tsakaninsu, akwai kofa ma a tsakiya. Wani lokaci daga gidan Aisha idan Annabi na son masallaci ba sai ya fito waje ya zo kofar masallaci ba, sai ya buɗe wannan kofar kawai sai ya shigo ya rufe, ya mai da ya ce rufe. To lokacin da Annabi ya bar duniya, lokacin halifancin Umar ɗan Khattab ne aka zo ana sa a faɗa da masallacin Annabi. To kaga ga wanda duk ya je Madina ya san cewa daga Madina idan ake kallo a yi sallah, kudu ake kallo a yi sallah. A lokacin ɗakin Aisha yana wato ainihin gabas da masallacin Annabi, amma katanga su ɗaya. Da Umar ɗan Khattab ya zo za a faɗa da masallacin Annabi aka rufe ginansa, sai ce kar ku faɗa ɗaya daga inda ɗakin Aisha yake gabas kenan, ku faɗa ɗaya daga yamma. An gane ku? Sannan kuma ku faɗa ɗaya daga ina arewa, kudu kuma a nan alƙibla take ba faɗa ɗaya daga nan ba. Haka aka yi lokacin Umar ɗan Khattab. Saboda lokacin dukkan abu suna nan, sun suka fi kowa har da ke wacce magana ta Annabi cewa kar a shigar da kabari cikin ina masallaci. Usman ɗan Affan ya zo shi ma lokacin za a fada da masallaci, shi ma aka ƙara fada da shi ta inda Umar ya fada da ba a kaɗa shi za a ciki ba. yauce ne aka shigar da ɗakin Aisha cikin masallaci din, wato faɗaɗar masallaci ta ta ɓangaren da ɗakin Aisha yake a lokacin halifancin Yazid ibn Abdul Malik, wanda a lokacin babu wani sahabi ɗaya mai rai a duniya a cikin Madina, domin ƙarshen sahabin da ya mutu a Madina shine Jabir bin Abdullahi, shi kuma ya mutu lokacin shugabancin Abdul Malik ibn Marwan. An gane ku? To kuma shi Abdul Malik ibn Marwan bayan mutuwarsa ɗansa Walid, ba Yazid ba kamar da faɗa su, Al-Walid ibn Abdul Malik a lokacinsa a shekara ta 80 da wani abu, ta 90 ma da wani abu bayan hijira, ba sahabi ko ɗaya a lokacin nan a Madina. Shi Walid da ya zo sai ya shigo da ɗakin Aisha cikin masallaci. Kaga wannan aiki ne ba na sahabi ba, balle tana ya zama hujja, ba kuma ya jima'i aka yi ba. A lokacin waɗansu ma sun yi inkari, da suka yi inkari sai ya ce to ai ba komai, akwai yadda za a yi. Shikenan ɗakin Aisha da maka gana zagaye da mai katanga, sai ƙarin katanga guda biyu ya sake zagaye shi da shi, ta yadda kar ya tafi inda za a yi sallah ta ko'ina. Kun fahimta da kyau? To haka ya yi, duk da haka waɗansu sun yi masa inkari, shi dai ya yi ijtihadinsa ya yi haka. To yanzu da wannan bayanin da kuka ji yanzu, mutum zai iya furta bakinsa ya ce lalle kabarin annabi na cikin masallacinsa? Ba ya cikin masallacinsa. Asalin masallacin annabi bai kai nan faɗi ba, waɗansu suka faɗaɗa, wanda suka faɗaɗa ba sahabbai ba ne, waɗansu ne da suka zo cikin ta da yago ta biyu ta dina, suka zo suka wannan aikin ta biyu ta dina, ko ba da mawafukan dukkan musulmai ba. Kuma duk da haka suka kewaye shi, to kare kewaye shi, sai kare kewaye shi, ta yadda ba yanzu za a yi fuskanci sai sallah. To sai yau mutum ya kafa hujja da wannan ya je ya gina masallaci a kabarin shehinsa, ko kabarin waliyin da ya imani da shi, ko kabarin malaminsa, ko kabarin wani shugaba, zai kafa hujja da wancan da wannan? To wannan kaga ta sissila kenan a tarihanci. Na biyu, kaddara sahabbai sun ɗauki kabarin annabi sun sa a cikin masallaci, wannan hukuncin sai ya zanto ya keɓanci kabarin annabi kaɗai banda kabarin sauran gama garin mutane, sai zanto khususiya ne nawa na annabi. Za a yi kiyasin wani shehi kuma akan annabi? Ba za a yi ba, kan ba zai yi ba. Na uku, kaddara sahabbai sun ɗauke shi sun sa cikin masallaci, wannan shi ne aikinsu. Ga kuma maganar da suka ruwaito daga bakin annabi, shi kuma ya ce kar a yi. Aikinsu kuma ya saba wa abin da annabi ya ce, wa za a bi aikinsa haɗin ko abin da annabi ya ce? Ta ko ina babu hujja, ta ko ina babu hujja. Da haka hakikanin gaskiya al'amarin shi ne masallacin annabi ba ya cikin kabarinsa, ba cikin kabarinsa daban, matsala kabarinsa ba ya cikin masallacinsa. Domin idan kake masallacin annabi, annabi fa shi ya sai fulotin da kansa ya gina masallacin da hannunsa aka rinka yin gini. Asalin wurin makabarta ce ma ta kafirai. Annabi ce a tone ka susuwan saji a jefar a yi tuko a wajen annabi shi masallaci. Kun fahimta da kyau? To kaga masallacinsa kenan da ya yi da hannunsa. An gane ku? Shi kuma ya zo ya tuka a ɗakin Aisha aka binne shi a ɗakin Aisha. Kaga ba alaƙa ba gane masallacinsa da ɗakin Aisha. Kun fahimta da kyau? To wannan shi ne walwalar da za ka yi game da wannan matsalolin. Amma banda kabarin musulmi, kabarin musulmi da halatta ba tuni ya kai wani wuri, saboda annabi ya ce karye kabarin mamaci musulmi lokacin da yake mamaci kaman karye kabarin sa ne lokacin da yake da rai. A karye kai kacin musulmi mata ce kaman karye kacin sa ne halin rayuwarsa. Da haka ba a tayar da makabarta ta musulmai daga inda take akai ta wani wuri. Amma kabarta in ta kafare ce ba ta da wata kima a musulunci. Sai a kwace kasusuwan harna a kai a zubar a nuri a yi ciko a yi masallaci ko a yi wurin shakatawa, wannan ba komai. Amma musulmai ba za ta ba ka'idar musulunci kenan. Kaga akwai kuskure da ake a garuruka da dama na arewacin ƙasar nan, a Kano na ga irin wannan, a wajen garuruka da ban sani ba, nan Bauchi ko Bakoi ban sani ba, ka samu cewa makabarta ba ta daɗe da an riga an sani wannan makabarta ce. Amma kawai da an san daina binne mutane a wajen an canza wuri, har yanzu sunanta makabarta, amma ta zo a rubuta lote a wajen. Ko da kuna kira kuna da fili da yawa, amma kada da koyar da kai kaɗan, har lokacin siyasa ba na mantawa, waɗansu ƴan jam'iyya suna wata jam'iyyar siyasa ce ya kabari nawa ka baka. Wani ma kirga kabar gona ake ɗaya biyu uku huɗu biyar da ta an ba ka, sai ka je ka gida a kai. To ka ga wannan izgidi kenan da cin mutuncin mamata kenan, wanda bai halatta ba musulunci. Ba wani shekaru da aka bayar na adadi cewa in makabarta ta kai shekara kaza to shikenan ya halatta a yi titi akan ta, ya halatta a yi gini a kai. matakar sunanta makabarta bai halatta a gini a kai ba, ko shekara 200 ta yi da daina binne dan adam ba sunanta makabarta ba, kuna ce da cewa makabarta ce, to wajibi ne a kewaye ta da katanga dan a kare mutuncin wadannan alfarmar wadannan da suke wurin. A yi katanga ko da yar gajeruwa ce wadda ba za ka hana a hango cewa nan makabarta ce ba, amma ko ba za ka ba da dama a yi gini a ciki ba. Na'am. Wannan hujjar ba da ita Qur'ani ko hadisi, kawai magana ta tafi ba, ba da ita a Qur'anance, ba da ita a hadisance. Duk wanda ya da'awa ka ce kawo dalili, wadda awi malam tukam alaiha bayyinatun fa ashabuha abi iyyahu. Na'am. Eh. Wannan yana magana akan cewa mutum ya gina masallaci a matsayin sa na wadaci, kuma a danganta masa masallaci ya halatta ko bai halatta ba. Ya halatta. Bukhari ya rabu ya kai babun hal yuqalu masjid bani fulan, ya kawo hadisi a karkashin wannan. Shin a iya cewa masallacin family din wane, ya kawo hadisi ana cewa ga masjid bani salma, ga masjid waye tun lokacin annabi. Da haka idan wani ya gina masallaci sai aka danganta masallacin da sunansa, ko waɗansu family suka haɗa kuɗi suka gina masallaci sai aka danganta sunan masallacin da sunansu, wannan bai cire shi daga masallacin Allah ba. Shi kwana da sanin cewa, shi ya kwana da sanin cewa tunda ya gina masallaci ya zama na Allah, ko da an sa masa sunansa, wata rana kar fatara ta kama shi zo shi ya ba ta masallacin, yanzu zai toshe can ya toshe can gurin ya zo ya yi kantina, baya halatta. Za ki hawa magana ta riga ta wuce, masallaci ne. Kar kuma ƴaƴansa bayan mutuwarsa su zo su ce za su ci gadon wannan masallacin, to mai da shi gida. To mai da shi rumfunan kasuwa baya halatta. Na, da makar da baka yi tambaya ba, sannan ka zo na a can wata rana kuma ka koyar da sai nare. Wannan sai in ya tabbata cewa lalle ba a ce da cewa nan kabari ne ya haɗe da ƙasa, to sai aka ja ka gini aka ji gina, amma matukar ne yana da kashi aka tsere an saba hadisin annabi. Tabbas shi yasa har kullum abin da muke so mu gino mu fahimci hadisi karkashin Qur'ani da hadisi, mu fahimci. Na fahimci maganarsa, na fahimci maganarsa. Kadara suna tserewa da kasu suna su je su zubar a wani waje, saba wa annabi ne. Wancan daidai wanda aka yi saba a annabi ne, ku fahimci wannan da kyau. Don mai ba fili, don Madina ba fili, a koma da mu da na Saudiya fili Sahara ga sanan. An fahimta da kyau, har kullum kuna da wani abu. Saudiya tana da ɓangarori guda biyu, wanda ya zauna can zai gane, ɓangaren gwamnati wanda siyasa ta sha mata kai, musamman siyasar Turai, ɓangaren addini wanda ko malamai ne a kai. To wannan ɓangaren addinin fa ƙarfinka ba da yawa har kullum a wurin gwamnati. Malamai na iya ba da fatawa kuma a mulkushe ta wuce. To su ko ba da son tare da hankali, har kullum abin da suke gani ba da sa a yi wa gwamnati bore. Idan aka ce za a yi bore, sai barna ta faru sama da wanda ake ciki. Idan ana cikin barna ɗaya aka ce mutane su yi bore su yi ta waye, ba su da makamar da za su fuskanci gwamnati. Abin da zai faru ka zuga samari su furfuto kuma aka ce su. Yanzu to jarin da musulunci ke da shi na samari an yi hasararsa. Dan mai mulki kullum ba ruwanka ba, abin da yake kallo mai zai kare martaba mulkinsa. Ko addini ya gaza da wata gaba zai iya abin ne ya gyara ya wuce, amma siyasa da yake kan gaba. To abin da mutane ba ta kallo kenan. Har kullum dan kasancewa mara san Saudiya ba kike nuna ba za mu bayyana da kuskuren su ba, ba ma su mai bane ba. Bambancin da'awar sunna da da'awa ta bid'a shine malamai suka ce shi kullum mai bid'a baya rawaito hadisi sai hadisin da zai goyi bayansa. Amma in ya san hadisi zai daga gare shi sai ya rufe kunne ya shiru ya wuce. Amma shi ko mai da'awar sunna zai ruwaito hadisin abokin adawarsa, kuma ya ruwaito hadisin da shi ma zai ruwaito wani abu da yake kai. Tunda annabi ya dole sai ya faɗa. Haka wa dalle jira ne sai ki faɗa. Ai yanzu nan gurin muna tafiya, idan hadisi ya zo kai na ai ba sai na tona sirri kai na muna tafiya, hadisin nan ya shafe ni. amma ina fassarawa na san ya tafi ni to ko ba zan fassara ba kun fahimta da kyau to haka ka'idar da'awar sunna take shi yasa Ibn Taymiyyah ke cewa kullun da'awar ahlus sunna mabniyatun 'alal ilmi wal adabi ana gina ta ne kan ilimi da adalci ilimi shine duk abin da za a faɗa ana neman dalilin na shari'a adalci kuma shine duk wanda aya ta biyo ta kanta a ratsa masa ita a wuce kowa ko kani ko aboki ko waye aya ta bata kansa a ratsa masa ita a wuce dan ranka bata bata hakuri a dawo tare da kai amma ba za ka ce ba aya haka wajen saboda ana jin kunyar wane ko aiwa wane kara ba zai yi waye ko to gaskiya ne mai kokari mu kara ta bawa nan amma ba yana da yawa ba wani bane karatu ba a yau dai bane karatu ba a yau dai bane karatu ba sai dai mutum a nan gobe sau da kake mala sai a kewaye kabarin ko kuma a tashi daga flotin gaba daya a sake wani wuri daban duk inda aka tabbatar nan magabar haske baya halatta
dani akwai
kofar kabari sannan an ba da an tsaye wurin da kawai matan nan ana cikin hakan foundation irin wanda an manta ma da nan makabarta ce to irin wannan yadda ya kamata a barci a wajen sai a gini a sake kewaye shi da gini kamar katanga guda biyu ko uku saboda idan za a yi sallah ya zanto ba samu damar fuskantar sa ba kan kabarin ba fa shi kabarin yana daga tsakiya sai a yi gini a zagaye shi da katanga a sake wata katangar ta biya a sake zagaye don wannan shine abin da zai sa ba za a fuskanci kabari ba katanga aka kalla aka yi sallah kuma kar a yi wata alama na fahimci abin na fahimci tambayar sa amma ba za a ni abin da ba na so ko fahimci cewa za a tone shi a kai tono waje wannan lallai saba annabi ne tonewa a kai wani waje saba annabi ne. In mutum ya mutu bai halatta abin da ke gidansa ba wannan bid'a ce sabuwa da ta samo kai kowa makabarta ake kai annabi ma an binne ta kake na ita dan saboda me saboda ya ce nan duk inda annabi ya mutu za a ke binne na sai dai wani sarkin mutum zai ce mana a to me yasa kuma aka kai Abubakar da Umar wajen a nan sai mu ce tunda aka binne annabi wajen ya zaune kenan to dan aka kai Abubakar da Umar ai ba su aka fara kaiwa ba annabi ya riga kuma ma kai Abubakar da Umar gaskata mafarkin Aisha ne Aisha ta cewa annabi ta cewa babanta Abubakar Siddiq take cewa nayi mafarkin tauraro guda uku sun fado daki na sai Abubakar kuma Abubakar ya tsara cikin masu fasara mafarki tun lokacin annabi sai ya kiru bice ne ta komai ba dan Allah ta karbar rayuwar annabi sai annabi ya mutu a dakin ta sai aka binne shi a dakin ta sai Abubakar ya kirawo ta yace tsaye daga cikin tauraron da suka mafarki sun fada daki suke nan biyan suna da fi an gane ko ana nan sai shi kai da Abubakar ya mutu da aka binne shi a dakin Aisha din Umar ɗan Khattab ya ga haka sai yake fatan ina ma shine tauraron da uku Aisha ce ina fatan in mutu ni ma dan a sani a wajen ta ce sai ga dan ake daga Umar Umar ya zo yana roƙon alfarma Aisha ke yarda cewa in na mutu a kawo nan gurin ta ce ba yadda zan yi sai na ce masa na yarda sai kuma ya riga da mutuwa sai aka kai shi wajen sai ran to fassarar mafarkin ta kenan wannan hadisin yana cikin mawata na Imam Malik na waje nan larura
kuma
wani kari fara an ce manzala su zafi a ya sa cire kabarin da fulani ba zai ka gaba ka da ba za a cire mutum ba ko an binne shi da miliyan nawa matukar cire wannan zai bayi zuwa ga alala ta kashinsa ka lura da kyau wannan matsalan karya kashin nan annabi ya nufanta cikin hadisi duk abin da za ka bada daga ba ijtihadi ne akwai wanda take cewa idan mutum ya haɗe zinari wa a farka cikin shi a ɗauka sai da haƙura da zinarin martaban musulmi ya tafi zinari dakin Ka'aba kansa fa abin Abdullahi dan Abbas ne ko Abdullahi dan Umar ya kalli dakin Ka'aba yace ya ce Ka'aba duk da girman ki da darajar ki amma mutuncin mummuni ya fi a wajen Allah kuma haka ne mummuni ba Allah ba ta bane mawala to sai a farka cikin sa kawai dan ya haɗi zinarin ka ya gudu su da kafura kuma ka je ka nemi wani zinarin wani sashi na jikin ba bai halatta ba duk binciken da za a gane ne ya kashe shi a yi daga waje a yi da dukkan wata na'ura daga waje amma a farka cikin su za a gane ne ya kashe shi ya riga ya mutu to me na wani bincikowa ne ya kashe shi kuma wannan duk yana cikin rashin mutunta mummuni kun gane da kyau kuna kuri galibi mas'aloli ba a iya karkare magana akan su karan farko amma duk lokacin da karin dangantakar magana ta sauke zuwa cikin karatu sai a sake shafawa a ciki da haka da haka da haka a ciki amma duk ku fahimci kanun labaran a yau to sai a yi kiran sallah ta kaza lokacin kiran sallah ya rage akwai yan tambayoyin da suke hannu akwai wani bawan Allah ya tambaya sun je to amma da na ɗauka na ake fi da ita ina jin na barta a nan ban samu abin da zai tafi da haka in yana nan ya maimaita tambayar ta kafin abin nan wannan ke cewa mutum ne wato yawan kokonto yana damunsa game da al'amuransa na imani ko waɗansu munanan tunani wani lokaci game da ubangiji ko game da musulunci sannan kuma ga yawan mantuwa cikin al'amuransa me ya kamata ya yi yawan kokonto game da al'amuran imani ko wani lokaci munanan tunani game da ubangiji matukar wannan abin ya tsaya a zuci kadai bai kai ka furta shi da baka ba bai kai ka aiwatar da shi daga banka ba baya kawo cikas game da imaninka an gane ko sahabbai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wani lokaci zukatanmu na kunsar waɗansu munanan tunani wanda muna ganin munin abin idan da za mu faɗa da muka dakila ba mu da abin nan da muna jin tsoron ma mu yarda sai annabi ce wannan shine hakikanin imani a wani riwayan yace shin kun furta da baka suka ce a'a kun aiwatar da gabbai a'a sai ce to yabo ya tabbata ga ubangijin da ya mayar da kai din shaitan zuwa ga wasu wasi kadai an fahimta ko to don saboda haka wannan baya rusawa mutum imani ko ya fitar da shi daga cikin musulunci shaitan ne yake wasa da hankalin mutum sai dai abin da ya kamata mutum ya yawaita isti'aza dan ya kori shaitan an fahimta ko sannan akwai asar na Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar wanda yake cewa idan irin wannan wasuwasin na damun mutum ya rinka yawan karanta wannan ayar huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin وهو بكل شيء عليم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يوم من ذات زي كما كان في زمن كولر يلون وندم وسواتي دل ده كما استعادة الله تعالى من إيمانه أما أبن دي جاب يوم من توقع وندم يا كتن سني نباب وتا الدعاء دنا سني دك النبي في واقع وتا الدعاء وتا إذن كاي تزات أنا كيوم من توقع تند تبيع نيجان دي كيسام متوقع كم وندم to sai mu karanta daya tun taka da wani kuma ya ta baki daya da haka dan kar wadansu su ci amana me kace mana akwai wani nawa alkawari malam me kace game da limancin mata menene
game da limancin mata nan sai kan yi hawa mu ko ka mu ci kuma ta fara
sai ka yi dan ka hawa na yi sannan ore da gaske ya Allah a lokacin umar ran kasawun ma an yi haka ana haɗa mata a wani gida ko da ke wannan tarawihi ne wannan namiji ma ake tura ya rinka musulmanci ga waɗanda ba su zuwa masallaci saboda mata suna da sakaci da addini galibin su da aka kyale su suke da idan kun yi haka ya halatta mutukar suna da ilimin da za ta jagorance su kuma ya zanto ta rinka ribantan bayan an yi sallah ɗin ko da minti goma ne minti sha biyar ta ɗan faɗakar da su kan wani abu na addinin su yana da kyau ai na faɗa wannan tun jiya ai shi ma yanzu yana maganar tara su ne kawai amma cewa za ta tana tsakiyar sahu tun yanzu nake mai ta ai tun mun mai ta ta tsaki tsawon gaba na'am da tsinin lamana kai bari ya yi ji wanta tsakuna da tsinin lamana idan mutum ba ko ne sai muwa ta kama shi ya kalli kudu yana sallah sai wani tayi da kike kallo kudu ne ga gabas nan to daga nan kawai zo juya ne ya ci gaba da kullun kudin ya kara sallah ba wai sallamewa zai yi zo ya sake sabuwa ba lokacin da annabi ya je madina ya yi wata 16 tur yana kallon baitul maqdis yana sallah sannan allah ya sauko da aya da aka ce a kalli ka'aba a rinka sallah kad nara takalluba wajhaka fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjid alharam wa aithuma kuntum fawallu wujuhakum shatra wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim kama allah jarrat lana amma ya'budun sai annabi ya cigaba da kallon makka yana sallah wadansu jama'a suna masallacin kuba bu su san wannan aya ta sauka ba tun jiya su sai ma washe gari suna sallah rabin sallah sun yi suna kallon baitul maqdis wanda daga madina baitul maqdis arewa za su kalla sai wani bawan allah ya zo ce kai ba ku sani ba jiya an saukar da qur'ani kan annabi cewa a fuskanci ka'aba a yi sallah sai kawai neman yi kwana da su aka juya gaba daya aka karanta sallar a kudu an fara da ta karanta ta nan kai an fahimta da kyau saboda haka idan mutum na cikin sallah ya fuskanci inda ba kibla ba sai ka gaishe amma dai kan zai fahimci ishara ka zo ka kama sai karkata shi zuwa ga inda kibla take amma ba zai fahimci ishara ba kai mata magana ba an Allah inda kake kallo ba nan na kibla ba kai kai ta daman ka ko abun ka nan da kibla sai kai kai ta ci gaba da sallah amma ba wai mutum sallah ba zai sauko daga farko ba kun fahimta ne kyau to menene ke tambayar ka kaga ayat Qur'ani tana cewa idza qura'a al-Qur'an fastami yawlahu wa anfitu la'allakum turhamun. To gaji kuma za a yaya za a yi kenan, sai suka bada fatawan idan liman ya karanta Fatiha ya ji wala dawlin amin, to sai yi shiru shiru din da zai dan mamu su samu daman karanta Fatiha. Da haka zai shiru mai tsawo gurgurdan yadda zai ji sun gama karanta Fatiha, sannan sai ya ci gaba da karatun sura. Akwai masu wannan fahimtar cikin malamai. To na daɗe shekaru aru-aru akan wannan fatawar nake, har yanzu a lokacin da bincike na ya kai ni safanin wannan fatawar. To shi yasa dan kar da aka abu rabuwa da shi lokaci gaba kuma yana da wahala. Shirutun da nake dan bambance tsakanin Fatiha ne da sura, amma ba shirun nake dan ka karanta Fatiha ba. Dan wannan fatawar na riga na raba da ita tun tuni, saboda bincike na ya nuna min kishiyar ta shine daidai. Duk da cewa ita ma fatawa ce da manyan malamai suke kanta, shi Sheikh Ibn Baz da akan mazabe Imam Ahmad bin Hanbal kusan gane ji duk akan cewa kowa ya karanta Fatiha. Hatta Abu Hurairah na ganin in dai ne man na karatun Fatiha ko da bai baka dama ka karanta ba, yace matakar kai mamu ne ko kai kadai ne, in dai kana karatun sallah sai ka karanta Fatiha, dan annabi ya ce la salata liman la karanta Fatiha da kitab. Sai wani ya tambaya Abu Hurairah yace wani lokaci zan zama a bayan liman yaya zan yi, sai ce ikra wa law fi nafsika ko a zuci kai. Kaga wannan fahimtar Abu Hurairah haka yake. Haka Imam al-Bukhari shi ma fahimtar sa kenan, har yi littafi guda jiru da kira a karfar Imam. To amma wannan matsala ce wadda ke akwai tattaunawa da zai ka dawo a ciki da kawo dalilai, wanda yanzu ba lokacin sa bane ba. Kawai na ba ku ɗarɗin matsala ne. Na, dan na ce. Waɗansu sun ce ya wajen ka, waɗansu sun ce zai wajen ka ba. Kaja, sai ka gini inda ba na so yanzu. Saboda matsala tana da tsawo. Ku yi haƙuri, waɗansu sun ce ya wajabta, dalilin su lasarata da lasarata sai a fatatar kitab. Waɗansu sun ce baya zama wajibi in liman na karatun bayyane. Saboda annabi Allah ya ce wai za ku da Alƙur'ani fastami ulahu, in liman na karatu kai an wajabta maka yin shiru. Mafi kyau su fita daga wajen masallaci su, saboda karhancin maimaita jami'i a dukkan masallacin da ke da limami ya rafi, wannan makaruhi ne. Ban ji ba. An shi na ake bukatar su yawo ce. Kamar yaya. In suke sallar su tsaya, amma makaruhi suke yi. Ba a cewa sallar ba ce ba, amma kan aikata makaruhi. Su kwana da wannan masaniyar. Na'am. A ban gama binciken ba. Kar ku dauka matsala ta ilimi kawai kamar shan ruwa ne a randa. Akwai lokacin da mutum zai binciki kan matsala sama da shekara goma. Yanzu kaga in ka tambaye ni kan hadisi idda ku fi rafsa da mawil fa innahu yanzuru bi nuri llah, yanzu na aiki bi ka dora farko ingancin hadisin, dan ba za mu fara magana akan mai hadisin ke koyarwa ba sai mun tabbatar da me. Idan sun ce asbitul arsh thumman qul, tabbatar da gado sannan ka ce wani irin fanti za a yi, amma ba ka da gado ka ce a yi masa koran zai to ka gani ba ka istinbati karkashin hadisi sai ka tabbatar da ingancin sa. Kaga farko yaya ingancin hadisin yake, na biyu menene fikihun hadisin, kaga yaya ingancin hadisi yake, wannan aiki ne mai zaman kansa, shi kansa zai bukaci mako hudu wani lokacin ko sama da haka, musamman a inda muke da karancin littattafai da karancin lokaci, wanda duk ana bukatar littafi da lokaci, wanda a irin yanayin da ake cikin zai da ilimi ya ci gaba, ilimi yana bukatar kuɗi ma masu zaman kansu, sai kana da kuɗi za ka yi ilimi. Saboda menene binciken da za ka yi na wutafin nan, idan kana da kwamfuta sai daya zaman tuwa a yini daya ba a biyu ka gama. Saboda littattafan hadisin nan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i duk an shigar da su a cikin sidi na kwamfuta. Tafasir da an shigar da su a kwamfuta, in kana da ita danna za ka yi ka danna ka fitar da shi. Wannan ko da yake wannan duk iya kwamfutar ka, kuma in baka san ilimin wancan ba ka da mataki na ilimin to sai ka kasa abin nan, amma in kana da shi sai ta kai ma zango mai yawa. To amma yanzu kana cikin bincike, assalamu alaikum, an mutu a makwabta, assalamu alaikum, za a yi suna a can, assalamu alaikum, wani zai daura aure, assalamu alaikum, ga wani ya musulunta an kore shi daga gidan haya, haka ba ma dukkan mai wazi ya kai shiga ne. Ka san su idan kana malami a Najeriya ta Arewa, wato dukkan matsalan da suka fa addini kai za a kawowa in wani ya musulunta daliban ka fa wanda suke da gidaje na haya nasu na kansu da komai sai su kawo shi musulunci aka rubuta Allah wannan ya musulunta ya rasa gidan haya ba kai ne malam ba kai zaka nemo masa kai ba malamin kai ma kira gidan haya kake amma ba kai kaji gani ba game da addini haka mutanen mu ba ruwan su kawai wani zo wallahi kai makallah yana sanin Qur'anin nan dan Madina ya san ba gidanka yake bugawa ba sayar waki a kasuwa amma tunda na addini ne shi bare sai ba sai dai kai ka baki tunda kana so ayi addini to baki shi ne fahimtar mutanen ku wa irin wannan matsalolin na rayuwa da ka san fado can gurin can lacca can wa'azi can karatu can menene ina zaka samu lokacin bincike wani lokacin sai ka fata da mutane kafin ka samu lokacin kanka lokacin karatu ko bincike naka na kanka saboda kowa akwai lokacin da za a yi karatu a gama yanzu sai wani ya tashi so ke kai masana shi nishi kadai wannan duk da kai na ya ayyuan nasu ne ware masana shi nishi kadai wani kuma ya zo shekaran jiya jiya bai zo ba da ya zo jiya da ya zo jiya ba sai aka gamu yau a kasuwa sai aka ce kai ai jiya an ce kaza an ce kaza to ba ruwan shi kaga ya kamata ya adalci ko ya nemi kasa din ya saya ba zai ruwa ta ba sai kai masana shi nishi kadai a karatun jiya din nan an ce kaza an ce kaza malam wai yaya matsalar take ka ga ne ya kamata ya nemi kasa ya samu kofi din kasa din nan ya ji ko so goma ne har ya rike ya kai matarsa a gida ita ma ta ji ya kai abokanansa a kasuwa ka sai da yanka za su karsa da ciniki sai kuma hayaniya da me ya danna su ji ya musu wazi duk ba zai wannan bayan sai ka masa karatun sa da shi kadai to shi sa don mai wazi a kasar Hausa don mai karantarwa dole sai ya sha wahala kuma sai ya yi hakuri za ka kai hakuri wannan hadisin har yanzu ba gaba bincike a kai ba ina nan kuma ina kai ba wai na manta ba ne ba na haka na dinka ko alama baya nuna wani ko abin nan kura ta rashin inganci ba hukuncin da annabi ba yake kokonto a kai ba a wace tafiya ce ka fahimta da kyau ya haddace hukuncin sun yi sallah kowa ya kalli kaza ya haddace hukuncin annabi ya ce da sallar lokaci sun yi amma a wace tafiya ce ko dai matira ko kuma sariya hukuncin yana ratayewa ne da cewa masira kadai ko sariya kadai ko yana ratayewa da dimuwa dimuwa a ko'ina ko a garin da kake kai dimuwa hukuncin ya shafe ka ka fahimta da kyau ya ba da kwakwalwa ya ai kwakwalwa ce ba ta sa ya haka ya tabbatar cikin guda biyun nan aka faɗa masa ko wancan ɗaya daga cikin biyu ai wannan shi ke nuna amana ba na malaman hadisi yana da dama ya ce sariya kawai tunda hukuncin baya ratayewa da sariya hukuncin na ratayewa da dima kuma annabi ya nuna sallah ta yi yana da dama kuma ya ce masira kawai amma ya ce ɗayan biyun nan ne ya faru ko wancan ko wancan sai dai ya manta kowanne ne amma ya manta hukunci bai manta hukunci ba wannan shi ne ainul adl kenan ko ainul insaf kenan na daga kai ma nan kike nan sai mu hakuri yau sai gobe kuma eh ai idan aka ce ka tsaya a tsakiyar mutane ba ta a kai sai adadin dama da na hagu sun zo daidai wa daidai ba ba wanda ya ce maka haka a cikin musulunci me ya hakuri aka tsaya Allah ya kai mu gobe da magana ba